gaba kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Saki
tare da ni Amina Buhari Auna
Sanin Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan lamarin garkuwa da mutane da yake ci ya kicinewa
ke zara jama'a muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana manyan baki zauren tattaunawar mu sannan za ku ji daga bakin iyalan wasu mutane da aka yi garkuwa da su
sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe
yanzu bari mu fara da zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za su gabatar mana da kansu
jama'a barkamu da warhaka kuma barkamu da saki saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum a yau zamu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi tsaro wanda yake al'amari ne da ya shafi rayuwar kowa da kowa muna ci gaba da samun kalubale a arewacin Najeriya musamman a game da maganar yin garkuwa da jama'a domin biyan kudin fansa al'amarin ya ta'azzara ta inda babu na birni babu na kauye babu inda al'amarin baya tabawa akan tituna ne a gonaki ne a dazuzzuka ne babu wanda yake jin shi yana da cikakken tsaro to wai shin ta ina al'amarin nan ne ya faru ya zama har ya ga wurta ya zama haka kun karfin hukuma aka yi ko kuwa sakaci ne ta zauren namu ne yau muna tare ne da shugaban kungiyar dattawan arewa ko in ce babban sakatare na kungiyar dattawan arewa wanda ake kira da ACF wato kungiyar tantaban juna na arewacin Najeriya wato Alhaji Murtala Matawalle da kuma Alhaji Murtala Abubakar shi ma wani jigo ne a tafiyar matasan arewa inda suke ikirarin rajin kare haƙƙin mutanen arewa to baki assalamu alaikum kuma barkanku da zuwa wannan fili namu
assalamu alaikum
to ba da wasu lokaci ba zan gabatar muku da abin da ya tara mu shin ana kuma hangar me yake kuke ganin sune dalilan da suka kawo tabarbarewar tsaro kuma har suka ƙara haifar da samun wuri da maganar garkuwa da jama'a dinnan da kuma kashe-kashe da ake bi har kauyuka cikin gonaki ana kashe mutane domin a tsorata su kuma sannan a karɓi kuɗi a hannun su shin menene kuke ganin ya kawo wannan abin har ya zama yanzu ya zama ruwan dare kowane bangare kuka ake yi ana ihu barin fara da Alhaji Murtala
jama'a da dama musamman na arewacin Najeriya na ganin kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin arewacin Najeriya kamar yadda kuke ikirari wasu suka fitowa a kafafen yaɗa labarai ko kuma su shirya wata zanga-zangar lumana na nuna ɓacin ransu a game da irin ayyukan ta'addanci da ke faruwa a arewa musamman irin wannan satar mutane domin neman kuɗi da ake yi wanda yanzu ya zama ruwan dare a kowane yanki suna ganin kamar sai abin da ya shafi siyasa ko kuma neman kuɗi shine yafi tasiri a gare ku
assalamu alaikum sunana Murtala Abubakar shugaban kungiyar kare muradin arewa wato arewa defense league wannan ikirarin ba gaskiya bane kuma duk wanda yake bibiyan abubuwan da ke ji ya dawo a kasar nan ya san nan arewacin Najeriya aka fara shirye zanga-zanga na nuna rashin amincewa ga yanda harkar tsaro ke tabarbarewa kuma wannan zanga-zanga mu matasa mu muka shirya muka nuna bacin rai da damuwa da irin rukun sakanan kashi da gwamnatoci da kuma shugabanni suke ma wannan harkar inda ya kai ga a kauyukan mu mutane ba sa iya zama su yi harkokin su yanda ya kamata. An hana yara zuwa makaranta, ana yi wa mata fyaɗe, an hana harkan kasuwanci, an hana harkan noma, wanda gaba ɗaya tsarin rayuwa na al'umman mu da ke ƙauyuka ya tabarbare. Wanda sanadiyar haka muka kafa wani ataka wanda muke kira Coalition Against Killing in the North. Mun shirya zanga-zanga har mun yi a Katsina, mun yi a Kaduna, mun yi a wurare daban-daban musamman ma Abuja, don mu jawo hankalin hukumomi akan tabarbarewa da kuma yanda harkan tsaro ya lalace a arewa. Gaskiya ne abubuwan da muke ta yi har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, amma sannu a hankali muna fatan Allah zai kawo lokacin da za mu magance wannan abubuwan.
Assalamu alaikum, sunana Murtala Aliyu. Yanzu dai ni ne babban secretary na kungiyar hadaka ta arewa, wato Arewa Consultative Forum, wanda ke ce kungiya da ta hadakan duka dan arewa da ke Najeriya da waje, gabar da yamma, kudu da arewa, ko kana arewa ko kana kudu ko kana wata kasa ma daban, to wannan kungiyar ita ce take wakiltar mu gaba daya. Muna da kuma rassa a duka jihohin Najeriya. Takaice abin da na taba rike minister lokacin gwamnatin Obasanjo, minister na wuta da kuma tamar karafa.
To ran kai dade alamun tsaro suna ƙara tabarbarewa a dukkanin yankunan arewacin Najeriya, inda ba a bar birni ba, ba a bar ƙauye ba. Manoma a cikin ƙauyaku idan ma an samu sun je sun yi shuka, to sai ko sun biya masu satan mutanen nan ko masu yin garkuwa da jama'a a wayan su makudan kuɗi kafin su samu su je su cire amfanin gonar nasu, wanda wani lokaci je sai dai su haƙura da amfanin gonar nasu. Haka al'amarin ya kasance. A matsayin ku na ƴan dattawan arewa, kuma waɗanda suke jagorantar mutanen arewacin Najeriya, da wani gudunma ko kuma wani hubbasa ita ƙungiyarta ku take yi wurin ganin cewa sun ci gaba da kare maradin ƴan arewa, ganin cewa an samu cikakken tsaro wanda ya shafi al'amarin bunƙasa tattalin arziki, zaman lafiya da kuma zamantakewa ne mai tsafta?
To da yake mu ba gwamnati bane, ba mu da 'yan sanda, ba mu da sojoji, abinda kawai muke yi a yanzu muna zaburar da a wannan hukuma akan wannan al'amari. Ko ban haka muna tuntuɓa sauran ƙungiyoyi kaman ƙungiyar su mai ta Allah da sauransu, muna magana da su, kuma muna magana da ƙungiyoyi na yara na samari da yadda za a yi a shawo kan wannan al'amari. Idan kuka lura an lokacin da aka yi rigimar nan na ENSAS, ai arewa ba zama ciki ba. To duka wannan cikin ayyukan da aka yi ce ne na cewa duk abin da za mu yi amfani da hankalinmu, ga matsalolin da suka fi damu mu arewa yanzu tukuna, sai mun magance su kafin mu yi wannan. So kuma muna wannan, kuma ba mu zanna ba, ba za mu kuma bari yanzu ba, sai mun ga an kai an cimma ƙarshen al'amarin, Allah ya yarda. Ba mu yi shiru ba, ba kuma magana siyasa kawai muke ba. Mun zauna ne muna duba matsalolin arewa da yadda za mu ba da gudunmawa. Kamar da na faɗa da farko cewa ba mu da soja, ba mu da 'yan sanda, ba mu da ƙarfin musa dole a yi, amma muna da ƙarfin da za mu jawo hankalin mutane mu kuma faɗi abin da ya dace, kuma da gwamnati ba gwamnati za mu jawo hankalin mutane mu nuna musu abin da ya kamata.
Alhaji Mutala, ko me kake ganin ya kawo yawaitar wannan laifukan na satan mutane da kuma neman biyan fansa domin mutum ya samu 'yancinsa? Shin ya aka ya haram ka kawo wannan matsayin a naka mahangar, inda ɗan arewa da kansa zai saci ɗan uwansa kuma ya saida shi kamar yana saida dabba?
Na farko dai ina so mutane su sani akwai dalilai da yawa da ke ingiza mutane suke fadawa ko kuma waɗanda suke aikata wannan laifukan suke yin sa, wanda kuma akwai kuma abubuwan da ya sa abin yanzu ya gawurta ya fadata har yake sai fi karfin hukumomi. Na farko ya kamata mu sani cewar haƙƙi ne na hukuma da ta samarwa da al'umma yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana, inda kowa zai harkokin shi yadda ya kamata. Kuma ya kamata a sani shi mutum an ce dole ya kasance an samar mai da yanayi inda zai iya amfani da hikimansa da ƙarfinsa da dabarunsa wajen gudanar da harkokin yau da kullum, wanda zai taimaka mai wajen a tafiyar da harkokin shi a matsayin shi na mutum. To idan aka samu yanayi inda hukuma ta kasa samar da wannan a yanayin da zai sa mutum ko na rashin ilimi ko na rashin aikin yi ko na rashin zaman lafiya to zai jefa mutumin cikin wani irin imuwa wanda zai sa ya dinga yin abubuwa wanda gaba daya ya saba tsari wanda zai jefa cikin yanayi wanda zai dinga yin irin wannan abubuwa kamar satan mutane da sauransu to satan mutanen nan wayanda ake ganin kamar suka fi yawa a ciki tambayar da ya kamata mu yi shine me hukumomi suka yi ko kuma shugabanni suka yi musu cikin tsawon lokuta da yawa mutane ne wanda an hana su ilimi na addini mutane da aka hana su ilimi na boko mutane ne da sana'an da suka san shi kawai shine sana'a ta kiwo a cikin lokaci kamar na ga wajen shekara 7 yanzu zuwa daga shekara 7 zuwa yanzu an samu yanayi da aka dinga shiga rigage ana shiga ana kwakwashe musu shanu ana mamatan su fiyade ana kashe musu yara da sauransu wanda bayan mutum ne da maybe yana da shanu wanda ya kai miliyan 20 da rana ɗaya kawai ya wayi gari ya ga an kwashe abubuwan nan gaba daya babu inda zai je babu yanda zai kuma babu wanda ya zo ya ce mishi sannu balle ya taimaka mishi to idan su dattawan cikin su suka iya yin hankuri to matasan da na farko ba su da ilimi na addini balle a ce suna da tsoron Allah cikin al'amuran su ba su da ilimi na boko balle a ce za su fita waje su shiga gari su nemi aiki kamar yadda kowa yake aiki su yi aiki a hukumomi da sauran wurare to kuma su ba za su iya noma ba kuma wannan harkar kiwo din an hana su kuma mutanen nan su suka san dazuzzukan nan kuma gashi saboda rashin ilimin nan babu wani abin da zai sa su kasance suna da imani ko wani abubuwa so wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na farko sannan dalili na biyu tunda aka faro wannan abubuwa hukumomi sun yi wa harkar rukunsa kainan kashi ba gashiwa misali a ce an sake wa mutum a kaddarori kamar shanu na wajen miliyan 20 ko 50 a ce a kasa ba shi tallafi ko na miliyan 5 a lallabe shi a kuma tabbatar mai da tsaro da ya koma ci gaba da sana'ar nan nashi so ya kasance bi da sana'ar nan wanda kuma yau ga abin wanda muke gani sannan abu na gaba shine matakan da ya kamata a dauka idan mun tuna lokacin da abubuwan ne ya faru da ya yi zafi za ka gan an je ma an kwato shanun da aka sata daga hannun waɗanda suka yi satin za ka kawo su birni an mun ji irin yadda aka yi da jami'an tsaro da sauran hukumomi su raba wannan abubuwa ma junansu waɗanda kuma suka zo suke da aka yi ma wannan satin za su ga shanayensu za su nuna suke wannan shanuna ne amma kaga an yi komai a kai to duk wannan abubuwa din su suka taimaka wajen ga wurtan abubuwan sannan kuma aka bari idan an saci mutum ana bari ana biyan kansa so a kasashe da yawa idan inda suka tsinci kansa irin wannan lamari idan an sace maka mutum idan ka je ka bada fansa laifi ne kuma dole za a hukunta wanda ya karɓi fansan to a nan ƙasar hukumomi abin ya fi ƙarfin su su ma su ce a je a kai fansan don ba abin da za su iya so idan ko kana kai fansan nan kana da ƙarfafa mutanen nan suna amfani da kuɗin suna sayan makamai kuma yau suna za su ci gaba da dawa abin ya zama wani kamfani kenan mai riba wanda dole za su ita yi har su zo su gawurta so shine halin da muke ciki a yanzu mutanen sun samu kuɗi da yawa daga cikin kuɗaɗen da ake basu na fansa suna zuwa suna sayo makaman nan saboda bodan mu ga yanayinsa kuma ga rikice-rikicen da ake a Libya da sauran wurare ya kasance akwai makaman nan da za a iya shigowa da su cikin sauki so duk waɗannan su ne abubuwan da suka taimaka wajen taɓarɓarewar al'amuran wanda yau kowa yake kuka a kai.
To talauci rashin aikin yi da sauransu suna iya kawo waɗannan matsaloli to amma gaskiya wannan ba hujja ba ne tunda talaucin da ake ciki yau bai kai talaucin da ake ciki da can ba lokacin da muke yara za ga akan zauna a kankare kanzo a shanya shi akan rumfa ba mutane da sauransu daga mutane suna yawo da rigunansu da faci ko kuma tunda riga ɗaya ko haka shi kenan da to akwai talauci tuntuni amma saboda a lokacin na ɗaya akwai hukuma kuma ana tsoron hukuma to mutane sukan kokari su kiyaye na biyu akwai tsoron Allah akwai kiyayewa akwai mutane kowa ya rage burinsa to amma yanzu an sa mutane buri ya yi yawa mutane kuma wani ya sata an ga ba mai komai ba wani ya dauka ya zo garin su an ga yawo ya tafi lafiya lau shi wannan dan suna daga cikin abubuwan da suke wato shi mutum wanda yake dama mai barna ne ya kamata a kyamace shi ne cikin al'umma dama ba mu haka nan in mutum ya zo da ba sai inda samu kudin sa ba ko ba samu inda samu dukiyar sa ba sai ga girma ma shi ake amma ba ai sa ba ba shi sarauta a gari in kuma siyasa ya zo shiga gana kila sa cewa shine mai kudi to wayannan sune daga cikin matsalolin so kowa yana nan yana kokari ya samu kudi ta inda ko ta wata hanya ne ma
maganan sace mutane da ake da sauran su wato abu ne wanda aka dasa shi da jimawa wato wato abin da ake cewa daukan haƙƙi ma tukunna na iyali mutane sun daina ana ta hayayyafa ana barin yara haka nan babu tarbiya kowa uba yana da yaya da mata wanda bai iya kula da su so sai su bi kororo suna yawo suna garan bayin har suna haɗuwa da mutane wanda ba ta gari sannan kuma akwai lokacin da aka zo aka fara sata shanu na Fulani lokacin da aka fara wannan sata shanu na Fulani aka dauki abin da sauki aka yi sakaci to wannan yana daji ba abin da sani sai saniya sai kiwo sai aka sace mai dabbasa shi ma sai ya kama bare je sace na wani to duk ana sata dabbobin juna aka zo aka fara biman na mutane da ke cikin gari da shanun noma da sauransu da dabbobi har ka bin cewa mu an ka sace mutum ma za a samu wani abu to wannan duka su ne dalilan da suka ja mu cikin halin da muke ciki yanzu kuma ga maganar tarbiyya nan da maganar sakaci da aka yi na hukuma da maganar kuma dagewa mutane su wato hukuma a jahohi su mai da hankalin su ga al'amuran nan sannan ga al'amuran ga zaman banza da rashin aiki yi da yara suke yi wanda babu ma'ana a ciki an yi sakaci wajen harkar ilimi an yi sakaci wajen samun mutane aiki ne da sauransu duka wannan sun ba da gudunmawa a ciki na uku muhimmi shine komai an ta'allaka kan gwamnati an ki a haɓaka kasuwa an ki a tallafa ma 'yan kasuwa su gina wato masana'antu da sauransu yadda za su ɗebi mutane aiki komai sai a bar gwamnati kuma a ƙasar nan ne kawai za ka ga mutum ɗan kasuwa ne maimakon a ƙudurin tallafa masa gwamnati ƙoƙari ce ta kashe shi domin sai a sa mai haraji a bi shi da nan direba ne a mota 'yan sanda su tare shi a kai abin da ke hannunsa da sauransu ana ce to wannan abubuwan suka taru da 'yan union da duka dai aka taru aka sa talaka a gaba wayannan suna ba dole ne gwamnati ta yi tunani ta tsaya ta tsara na cewa duk ɗan kasuwa duk wanda ke ɗaukar mutum ɗaya biyu aiki a tallafa masa don ya ƙara ɗaukar wasu shi ma wannan shine abin da ya kamata a yi kuma sai gaba ɗaya mun tashi al'ummarmu mun mai da hankali mun malamanmu da shugaban da iyaye an tashi haikan an ja hankalin mutane na cewa lalle ba wai samun kuɗi ko dukiya kawai ita ce zaman lumana ba don zai yi ka samu kuɗin naka ka sama bacci a gidanka kamar da ke cikin su so ka sai mun saki koma ba mun yi kanmu nasiha mun tashi mun kuma mun gwamnati ta ɗauki nauyin haƙƙin da ke kanta ba a samu mafita
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu ji daga bakin wani wanda aka yi garkuwa da ɗan uwansa.
Malam Nasu, barka da warhaka. Kai ɗan uwa ne na ɗaya daga cikin ɗaliban harshen Faransanci wanda suke karatunsa a Jami'ar Ahmadu Bello, waɗanda suke kan hanyarsa ta zuwa Lagos domin ci gaba da karatunsa a Badagry. Inda tsautsayi ya ratsa da su 'yan satar mutane suka haɗa da su a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Shin wani hali yanzu ake ciki an samu an sako su?
Ni yaya ne ga ɗaya daga cikin wanda yan kidnapping suka kama a hanyar Abuja ɗaya daga cikin ɗalibin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. mutane ne da suke bukatan wasu kuɗi wanda ni a rayuwata ba mu taba gani irin su ba. Suna bukatan wai a ba su kuɗi har naira miliyan 30. A zahirin gaskiya sai dai in ji labarin ta dan ban taba ganin ta ba.
To Malam Nasiru, ko a matsayin ku na iyalan wannan bawan Allah, kun yi kokarin sanar da hukumar halin da ake ciki?
Eh, gaskiya mun yi kokarin sanar ma da hukumar makaranta domin abin na faruwa muka tafi da ni da mahaifi na mahaifin yaren kenan. Mun je mun sanar da security office. A bangaren jami'an tsaro dai mu gaskiya ba mu wani yunkurin gaya ma wasu ba, tunda dai mun je mun gaya ma hukumar makaranta. Kuma ba a cikin jami'an tsaro ba wanda ya yi yunkurin ko sanar da mu ko yunkuri na wani yara a karɓo su, ba mu san wannan bangaren ba gaskiya. Sai dai mu a bangaren mu muna nan muna ta addu'a dare da rana muna gaya ma Allah dan shine majiro kon bawansa.
Kiran farko da kuka samu daga su wa'annan mata gari akan cewa an kama wannan dan uwa naku, shin ya kuka ji wani hali aka shiga? Shin kun samu damar yin magana da shi dan uwan naku?
To a zahirin gaskiya a ran da abin ya faru muna ta jin jita-jita ne sosai. Daga baya muka ji tabbaci lokacin da shi mahaifina yana can wajen aikin shi, na kira shi a waya yake cewa sun kira shi ga abin da suke bukata, suna bukatan miliyan 30. Ya nuna musu shi bai mata ganin ta ba domin Allah, kuma a zahirin gaskiya ba ta. Lokacin da na zo na gaya mashi mahaifin wannan yaro, wato mahaifin mu kenan, gaskiya da ni da shi da yan uwa da matan shi, gaskiya mun yi kuka yadda ya kamata, saboda mun shiga halin bakin ciki da damuwa na rashin dan uwan mu. Sun kira mu akalla so hudu kenan daga ranar zuwa yau. Shi yake nuna ga abin da zai iya basu, su kai zage-zage, su kai batanci gare shi da shi kuma yaran, suka nuna za su halar da yaran shi. Bayan mun dawo gida washegari da safe, sai da sun kare kira a ranar ba su yi magana ba. Sai suka ba yaran yana cikin mawuyacin hali, saboda sun ruda shi da duka da menene, yana faɗan maganganun da hankali ma ba zai ɗauka ba. Abin da suke faɗan a basu, dakamu har danginmu ba mu da ita. Dakamu har danginmu, ƴan uwa da abokan arziki na kusa da na nesa, ba mu da wannan kuɗi. Domin ɗalibi ne, noma ake yi, abin da a noma shi za a ci, shi za a ɗan biya mai kuɗin makarantar da zai je ya karatu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba abin da idan basira ta gane al'umma fa take mulki, ba tituna da motoci ba, ko fita waje a je a yi wasu abubuwa daban da bai dace ba. Domin su tuna fa al'umma nan su suka zaɓe su don su musu aiki. To wannan yana ɗaya daga cikin haƙƙin gwamnati. Da ta rinka kwato talakawanta daga hannun ɓata gari, kuma sannan ta ɗau matakin kamo innan ɓata garin a yi maganinsu, walau a nema musu sana'a ko kuma a san yadda za su yi da su, saboda haƙƙinsu ne.
Yanzu kuma Binta za ta gabatar mana da mai fashin baƙi domin jin ta bakin shi.
Major Muhammadu Bashir Sha'ibu Kalma, retire, kai tsohon jami'in tsaro ne kuma jami'in soja. Muna son mu samu albarkacin bakinka ne a game da al'amuran tsaro da yake faruwa a nan arewacin Najeriya, inda abin yake ƙara taɓarɓarewa. Yan kwanakin nan ya zama kaman babu garin da ba a samu wani aji a rahoto, waɗansu kuma ma sun mayafe sun yi shiru kawai. Allah ya kawo musu mafita. Titunan mu ba a tsare ba, ƙauyukan mu haka, yanzu a cikin biranen ma kan zo a yi ɗauki ɗaiɗai a gida a wuce, wanda su dawo da rayukansu bayan an biya kuɗin fansawa, ƴansu kuma sun tafi kenan. So amma an ganka nan tsohon jami'in tsaro wanda ya san jiya ya san yau, me kake ganin ya kawo ta'azzaran wannan al'amari har ya zama kamar ɗan ta'addan sun fi ƙarfin gwamnati ne, ko kuma sakaci daga gwamnatin da ya sa har jama'a suka fara karaya da al'amarin tsaro daga ɓangaren gwamnati?
Akin akwai wani kalma da yake amfani da shi ta azara, saboda haka na abun da zan ba da azara kuma zo wai da kuka kuka sun fi karfin gwamnati na kotu sun karfi hukuma ne. Ta azara nan shi ne za a fara shi, wato in kin lura yan watannin nan da suka wuce, wato lokacin da aka yi rikicin ba a tsaunan yan sanda ɗin nan masu kare bashi da makari. Na
ensas.
Yawa na ensas. Da yawa bata gari suka shigo, aka yi ta ta'annaki, aka kwashe gidajen kwakwako, aka da yawa wanda yake masu laifi, manya manyan masu laifi suna ciki, aka je ofishin su yan sanda aka yi musu ɓanna, aka kwakwashe bindigoji, aka kwakwashe harsasai da sauransu. Kin ga zama ce akwai ƙarin masu ɓanna wanda suka fito suna yawo, akwai ƙarin bindigoji da harsasai wanda aka kwashe, suna wannan an sayar ma irin masu nema, su kuma sun sayar ma masu irin kace bin dubu gidaje da muke fasa gidan kokoko da aka yi mutane masu laifi sun kare yawa kin ga ko da wato wannan gate ta fara da kike kike yi tambaya kina a wannan te sarkin gwamnati ba amma abin fari anan shine su wanda za su yi ma gwamnati gwamnati din aiki ko kuma yanda za su yi wanda za su yi wannan aikace wanda yake gwamnati ne take sa a yi su kin rashin isan su yana za su yi wato duk irin yanda ake da tashin tashi na irin wannan a kasar nan arewa dan sanan da yawa suna can wanda aiki suke da kuma da ba shi ne suka suka shi da su ba suna san suna cin manyan manyan mutane suna rage musu rakiya su ga iyalan su su ga kuma ana wannan bayan da inda ake da musu in ka duka ka ji yan sanda guda 50 kan hanya Abuja zuwa Kaduna ai ba abin da za su yi a shi ne sojojin nan kuma da ake faɗi aiki ya musu yawa ba su ne ka tsara ba su ne zamfara ba su ne naija ba su ne kyanwa ba ba da rami yau bai ina ne duk wani abu na to bayan wannan nan wani shi suna so su fara fara dokan sojojin kada kada a ɗauke su a musu tuni a ta abin da ba 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 kuma mun yan rufe da su ba manyan manyan mutane a rufe su don Allah bar su babbar yan kada nan su zo suna ayyukan su na sosai da abin da ya kamata na biyu kowane lokaci da ranar nan na sirri da aka dinga nema mutane jama'a su dinga bayarwa ga inda waɗannan mutane suke wani za su ga wani suna jin tsoro kar a ce a zauna su wani za su ga wani suna jin tsoro suna gani kamar suna faɗi suna bada wannan bayanan irin waɗannan mutane suna kallon su ko kuma wannan su waɗannan mutane ma da yawan su suna da hannu cikin waɗannan abu su ne ma suke ba su labarin kan yadda wannan abu ba da gari na za su samu sa'a yin irin waɗannan laifuffuka
wato kana nufin kenan ko in ce kana zargin akwai hannun su mutanen gari a cikin ta'azzaran shi
kwarai da gaske kan su ba wanda yake da su a jihar baki su faɗi da yanta wawa ne kaza yake tafiya suna nan tare da mutane an sha ta ne wa an sha kawo irin su da wayoyin su suna ba su waɗannan labarai ina ga miki kan wani ina da wurare a cikin da kazo ka yanda nake amfani da shi kamar gurgura haka na mutane su ko kusa na gurgura kuma an sha kawo mutanen kauyukan nan ana da kanta zo kuma a duk wani shaka su ne suke fara da wayoyin labarunka
sannan akwai wani bangare da mutane suke dubawa cewa kamfanonin sadarwa su ma suna da rawar da ya kamata su iya takawa wurin bincike da kuma gano inda waɗannan bata gari suke kamar yadda ake gani a ƙasashen waje wasu me yasa ba za su iya aikatawa ba a Najeriya ko ko dan saboda sun samu sake ne
ba za mu kowane lokaci za mu zauna mu ce wai dan Najeriya bane ko ko dan kasanmu ne yani a sake ne da samun wato mutane irin waɗannan masu irin waɗannan kamfuna su riga sun gane mutane sun gane mutane kasan nan mu ba wato kuka nuna kamar mu ba mu damu da wasu abubuwa sosai ya kana ba rashin damuwa ne ko wani abu ne haka na sai su zo sun san abin da ya kamata su wa su taimaka a gaya musu su taimaka din nan dole ba kuɗi wai ba wai rufinu da suke generator suna ba ka sani ya dame mu ba magana security security daga sama na mamu shi ma ya dame mu da shi ne zai fi mana ma zama da ba a wannan su kasashen ba inda za ki ɗauki wayanki ki shiga cikin daji ki ga bakwai ki ba ka aiki ko ina na zama da kasashen waje inda yake ko mun sa waya din a cikin daji waya ka tana aiki waya ka in ana so a nemi ta amana inda kake ba zai fi daɗi ra ku ka fi wa za a cika inda kake ta ka hanyoyi na wa suna iya yin idan an ba su an sa su aiki su yi to sai dai a bincike mu da muka ci mai tambayoyi suna cewa irin wayoyin da waɗannan mutane suke da shi bai emitting irin signal ɗin da su za su iya ɗauka amma za a iya sani idan an buga waya domin wayar yakan ce daga sirri zuwa sirri.
saurare baki daya a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahir Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa ni ce Aminu Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.